أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة أيها المسلمين ماذا دمت Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau ɗaya ga watan Ramadan na shekara ta 1437 wanda ya daidai da ranar 6 ga watan Yuni shekara ta 2016 za mu fara karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma na watan Ramadan wanda muke yi a duk shekara a wannan masallaci na Al-Furqan mai albarka a birnin Kano Allah ya tsare wannan gari da albarka da imani da yalwar arziki muna godiya ga Allah jalla wa ala akan ni'imomin da ya mana waɗanda suke na sarari da waɗanda suke na boye muna gode ma Allah da ni'imar da ya sanya mu a cikin al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karrama mu da wannan manzo mai girma wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya rayar da mu akan san sa da imani da shi ya dauki ran mu muna cikin addinin sa ya tayar da mu a ƙarƙashin tutar sarana alkiyama ya shigar da mu aljanna da ceton sa ya shayar da mu daga cikin tafkin sa na alkawfar muna godiya ga Allah da ya girmama mu da alqur'ani ya ba mu littafin da shine kadai tsararren littafi na Allah muna karanta shi dare da rana wanda taruwar mu a wannan masallaci domin wannan littafi ne muna godiya ga Allah da ya mana daraja da imani da musulunci muna godiya ga Allah da ya karrama mu ya mana falala da watan Ramadan wata mai albarka watan da yake a cikin sa akwai dare wanda yake yafi wata 1000 alkhairi a wajen Allah jalla wa ala muna godiya ga Allah da abin da ya shar'anta mana da abin da ya shar'anta mana a wannan wata na yin azumi ibada wanda take ya zabe ta ga kansa wanda yake shine kadai yake bayar da ladanta bai fadi iyakarta ba bai fadi irin ninkin baninkin da yake yi mata ba sai dai ya ce shine wannan ibada ce tasa da kuma shine kadai yake ba da ladanta muna godiya ga Allah ga wannan ni'ima muna godiya ga Allah da ni'imar da ya mana ya shar'anta mana sallar tarawih sallar dare a cikin wannan wata mai albarka akan harshen manzansa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yace man qama ramadana imanan wa ihtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ya tsayuwar dare a cikin watan Ramadan yana mai imani yana mai gaskata ladan da Allah ya ambata da manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma yana mai neman ladan Allah zai yafe masa abin da ya gabata na zanubansa nemomin Allah ba za su kirgu ba kamar yanda Allah ta'ala yace wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim idan ka kirga idan kuka kirga ni'imomin Allah ba za ku iya kance su ba wato ba za ku iya kaiwa ya zuwa ga tikewa gare su ba domin ba su da iyaka Allah hakika mai tsananin gafara ne mai yawan jin kai ga bayinsa Allah muke roko da ya dawamar da ni'imar mu akan da ni'imar sa akan mu ya kuma tare mu daga cikin falalarsa da ni'imar sa ya mana muwafaka da yin godiya ga ni'imomin sa duk yanda muke kokari mu gode ma ni'imar Allah ba za mu iya gode masa ba haƙan domin ita kanta godiya ga Allah ni'imar ce saboda ka in ka gode ma ni'imar to yaushe kuma zaka gode ma godiya akan yayi maka yaushe zaka gode masa akan ni'imar da yayi maka naka gode masa saboda ka ba zaka iya taba iya kaiwa ya zuwa ga gode masa ba domin hakka mutu akwai ni'imar da yayi maka wanda ba zaka gode masa ba koda kana gode ma dukkan ni'imar ka san iyakar su shi kansa godiya akan ni'imar ni'ima ce godiya akan wannan godiyar ni'ima ce godiya akan wannan godiyar ni'ima ce saboda haka ba za ta kare ba Allah madaukakin sarki hakika mai tarin falala ne ga bayin sa babu mai yin wannan sai Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ga gode masa sannan kamar yanda koyaushe muke yin shimfida yayin da zamu yi wannan tafsiri na alqur'ani muna tunatar da junanmu kan muhimmancin alqur'ani a wannan wata cewa wannan wata wata ne wanda yake mai kullalliyar alaka da dangantaka tsakanin sa da alqur'ani domin a wannan watan ne aka saukar da alqur'ani a cikin watan ramadan kamar yanda nassin alqur'ani ya bayyana Allah jalla wa ala yace shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadan wanda a cikin sa ne aka saukar da alqur'ani saboda haka alqur'ani yake da alaka wato mai karfi da daddiya tabbatacciya da alqur'ani dan haka watan ramadan watan alqur'ani ne kamar yadda alqur'ani wato lokacin rera shi da babu kamar sa shine watan ramadan kuma shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumi da alqur'ani za su ce to ranar alkiyama amma azumi zai ce Allah na hana shi abinci na hana shi abinci abin sha saboda kai dan haka ka bani ceton sa alqur'ani kuma zai ce na hana shi bacci da daddare yana karanta ni dan haka saboda neman yardarka dan haka ka bani ceton sa saboda haka wannan wata ne wanda yake mai tsarkin alaka da alqur'ani kuma ni'imar Allah ce a gare mu da ya mana tawfiki da zamu zo muna darasin alqur'ani a cikin daki daga cikin dakunan Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce na Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa haffat alaihimul malaika wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu yace mutane ba su taba haduwa ba a daki daga cikin dakunan Allah shine masallaci kamar wannan suna karanta littafin Allah suna koyon sa wato suna darasin sa tsakanin su wato shine suna koyon abin da ke cikin sa na tilawa da kuma hukunci da ma'ana da yadda za a yi aiki da shi face rahmar Allah ta sauka ta lullube su kuma sakina ta sauka akan su ita ce nutsuwa wanda take kara imani shine mutun ya samu abin da zai kara masa imani da karin shiriya da karin azama akan bin Allah da karin nisantar abin da Allah baya so shine ma'anar sakina kuma mala'iku suma sun lullube su wato da fukafukan su wato wuri ne wanda mala'iku suke yawa a ciki dan sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aikin sa ya sanya shi yayin jinkiri to nasabar sa ba za ta cilla shi ba wato ba za ta sa shi gaggawa ba idan baka tsaya kai aiki ba har ka zamanto cikin waɗanda suke wato an dakusar da su an dakatar da su daga shiga cikin waɗanda ake shigar da su aljanna to nasabarka ba za ta kai ka ba dangantakarka da mutanen kirki idan baka yi aiki na garba ba zai kai ka ko ina ba wajen Allah kamar wannan kadaitarwa ne akan yin wannan al'ada to mu gode ma Allah da Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka na cewa zamu kwana 30 ko kwana 29 muna raya wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna gujirar da kanmu ga rahmar Allah da saukar sakina a cikin zukatanmu da kuma wato kusantar mala'iku da samun amsawar addu'o'insu dan haka ko bukata ce ga bawan Allah yayin da yazo majalisi irin wannan idan ya tuna da bukatarsa ya kira Allah ya roki Allah Allah yana jin sa ya roki Allah Allah ya biya masa bukatarsa mala'iku ma suna nan suna jin sa za su ce amin akan addu'arsa wanda ko mala'ika yace amin akan addu'arsa to yana daga cikin wanda ake masa raja'i ake masa kyakkyawan fatar cewa addu'arsa karbabbiya ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka ji zakara yana cara ka roki Allah daga falalarsa domin ya ga mala'ika ne me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai gaggawa ka roki Allah falalarsa yayin da ka ji carar zakara yace saboda yana ya ga mala'ika domin in ya ga mala'ika yayin da karo wato in mala'ika yana wajen yayin da ka roki Allah mala'ika zai ce amin kuma ana kaunar samun karban addu'a to wannan wato kaunar cewa zakara ya ga mala'ika ne kila idan baka yi gaggawa kai addu'ar ba mala'ikan ya tafi amma wannan kuwa ka san mala'ikan yana nan ba sa tafiya sai majalisin ya tashi saboda haka a cikin tsawon majalisi irin wannan mala'iku suna tare da mu Allah madaukakin sarki yana jin addu'ar mai addu'a kuma yana karbar amin tayawa da tallafi da mala'iku suke ba mu bayin sa Allah madaukakin sarki ya ba mu alkhairin irin wannan majalisi ni kokari a cikin wannan wata mai albarka mu kusanta da alqur'ani yanda ya cancanta mu kusanta gare shi wannan ɗaya daga cikin abubuwan da muke kenan da yake kusanta mu da alqur'ani muna yin kuma sallar dare wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana wanda wannan sallah ina kokarin ya zamanto cewa mun karanta alqur'ani a cikin tarawih da tahajjud domin mu samu albarkar da ke cikin saukar alqur'ani da kuma cewa kowane dare ana karanta mana ayoyin Allah wanda ɗaya daga cikin uslubi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi kenan wajen wato karanta ma al'ummarsa alqur'ani da yi musu wa'azi da yake yi da alqur'ani ya rinka karanta musu shi a cikin sallah domin wa'azi da alqur'ani yafi dukkan huduba da ake yi da maganganu wanda aka tsara domin alqur'ani shine wa'azin da yafi komai wa'azi shine tunatarwa da tafi komai tunatarwa to babu wa'azi irin wanda ake karanta ma mutum a cikin alqur'ani a cikin sallah to sai dai wannan yana buƙatar mutum ya zamanto yana tadabburi yana zurfin tunani a cikin ma'anonin abin da yake ji yayin da ake karanta su a cikin sallah wanda yake kuma ba zai yi haka ba sai idan ya san ma'anonin ayoyin da ake karantawa wanda yake wato ayyana akan musulmi ya kokarin wato sanin ma'anonin alqur'ani yana karanta wato tafsiri da fassara ta alqur'ani sawa'un waɗanda aka yi in yana da ƙarfin larabci irin tafsiri masu sauki wanda zai fahimce su da kuma wato bin waɗanda aka yi fassara sawa'un a Hausa ne ko a Turanci ko a Yarbanci ko a Fulanci wanda yake har yanzu dai ina jin na Fulanci ba a buga shi ba duk yarurruka na duniya kusan da wuya ka samu yaran da ba a fassara alqur'ani a cikin sa ba to mutum ya kokari ya san ya karanta dan ya san ma'anar abin da yake ji na ayoyin Allah musamman a cikin dararen da ake karatun tafsiri da ake karatun wato a tarawih domin ayoyin da ake karantawa mutum ya rinka zurfin tunani a cikin ma'anonin su saboda lokacin ne mutum zai samu cikakken albarka ta alqur'ani kamar yanda Allah madaukakin sarki yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab shi wannan alqur'ani littafi ne da muka saukar da shi yanzu a gare ka mai tarin albarka domin su yi zurfin tunani a cikin ayoyinsa, domin kuma ma'abuta hankula masu haske su samu wa'azi. To zurfin tunani a cikin ayoyin Allah, Allah yana kiran mu zuwa gare shi. Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha, shin me yasa ba za su yi zurfin tunani a cikin alqurani ba, ko ko akwai wato makullai da suka kulle zukata ne waɗanda suka sanya su ba sa buduwa ga tunani mai zurfi a cikin alqurani. Wannan zaburarwa ne da kwadaitarwa akan zurfin tunani na a cikin alqurani, wanda sifa ce ta mu'minai, wanda kuma sifa ce wanda munafikai ba su da ita. Munafikai ba sa iya tadabburi a cikin alqurani, shi yasa Allah madaukakin sarki yace musu afala yatadabbaruna alquran, kitabin ga munafikai ne, me yasa ba sa tunani mai zurfi a cikin alqurani. To wannan ita ce ibada ta biyu da take kusanta mu da alqurani a cikin wannan wata ne albarka. Ibada ta uku kuma da take kusanta mu da alqurani a cikin wannan wata shine wanda kowane ɗaya daga cikin mu wato ya ya karfafa a gare a kowanne akan kowa ya zamanto ya lizimce shi, shine ya zamanto yana da wurdi na alqurani a cikin wannan wata, yana da hizbi na alqurani a cikin wannan wata. Akalla akwai tilawa da zaka sanya ma kanka da zaka yi a cikin wannan wata. Bayan Allah salihai sun kasance suna keɓa wannan wata da tilawa ta musamman ga alqurani. Imam Malik kamar yadda duk shekara muna faɗa muku wannan, idan watan Ramadan ya zo yana barin fatawa, yana barin riwayar hadisi, ya fuskanci karanta alqurani daga cikin mushaf, ba ma na hadda ba, ba ya karanta shi an zaharul qalba daga alqurani daga mushaf. Ko ka haddace alqurani ka karanta shi a cikin mushaf, ya hada lada guda biyu, da ladan karatun alqurani da ladan kallon alqurani. Kallon alqurani albarka ne, domin waɗannan lafuzzan da kake gani, haruffan nan da kake gani, zancen Allah ne. Saboda haka kallon su daban yake da kallon wani rubutu, saboda haka zai inganta maka ganinka, zai sanya maka albarka akan ganinka, musamman ga wanda yake a cikin zamani irin namu, wanda gane-gane na abubuwan da basu dace ba sun yawa ga ganin mutum. To ka wanke wannan ganin da ganin alqurani. Imam Shafi'i ana ambaton ibadarsa a cikin watan Ramadan, kullun yana da sauka da yake yi ta safi ta rana da sauka da yake yi ta dare a cikin alqurani, a cikin watan Ramadan kullun ya sauke alqurani. Al-Imam al-Bukhari mai littafin mai sahih al-Bukhari, in Ramadan ya zo shi kuma dare da rana sauka ɗaya yake yi, kullun ya sauke alqurani. To waɗannan masu himma kenan, irin himmar da muke burin mu ma Allah madaukakin sarki ya karfafa mu sami irin ta, domin shine kokolin abin da mutum zai iya samu. Ba a son mutum ya rinka sauke alqurani a ƙasa da kwana uku, amma idan lokaci ya zo da ake so mutum ya kyautata aiki, kamar watan Ramadan, kamar kwanakin aikin hajji, ko wani hali da ya zo masa da ya shiga cikin hali da ake so ya tsananta ibada, kamar ya je Makka ko ya je Madina domin hajji ko domin umra, to ana so a lokacin nan mutum babu laifi ya zage dantse ya yi sauka alqurani a ƙasa da kwana uku, domin ba al'ada ya mayar da shi ba, yana neman ganimar lokaci ne mai ganima da Allah madaukakin sarki ya sanya. Saboda haka lallai kowane mutum daga cikinmu masu azumi, ɗan al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu keɓance mu kanmu wurdi na alqurani. Aƙalla mutum kai sauka guda ɗaya a cikin wannan wata mai albarka, aƙalla kenan kai sauka guda ɗaya. Idan ka samu kai sama da haka, to alhamdulillah, duk wanda ya ƙari, duk wanda ya fi yawa, ya fi yawan lada, domin shi alqurani karanta shi iya abinda ka karanta iya ladanka kenan. Saboda haka wanda ya fi ka yawan karatu, ya fi ka yawan alkhairinsa, ya fi ka yawan ladansa. Domin ranar alkiyama, kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce, za a ce ma makarancin alqurani ka yi karatu kana hawa daraja daraja, kamar matattakala ce, iya ƙarshen karatunka iya ƙarshen darajar da za ka samu a cikin aljanna. Saboda haka iya yawan karatunka a nan duniya, iya wannan karatun da kake yi shi Allah madaukakin sarki zai zo ayi rewinding maka shi, kana kar ana karanta maka shi ana daukaka maka daraja har sai ka kai iyakacin darajar karshe da iyakacin abin da ka karanta. Saboda haka wanda duk yafi yawan hadda, yafi yawan tilawa, wanda duk yafi yawan karatun alqur'ani shine zai fi yawan daraja. Idan dai karatun sai zaman to karbabbe a wajen Allah, Allah ya karban mana ayyukan mu. Saboda haka waɗannan abubuwa mu kula da su na da za su kusanta mu zuwa ga wannan littafi mai albarka mai sarki, domin mu samu albarka da alkhairin dake cikin wannan wata shine ranar alkiyama. Alqur'ani ya cece mu. Alqur'ani shi gabaki ɗayan sa yana ceto, haka surori suna ceto, yana daga cikin ceton sa yana hana azabar kabari ta sauka ga bawan Allah mai makarancin alqur'ani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na san sura mai aya 40 ta zo ta yi hujja ga mai karatunta har sai da aka tsirar da shi daga azabar kabari, ita ce suratul mulk, tabarakallazi bi yadihi al-mulk. To surori na alqur'ani suna ceto, kamar yanda Allah madaukakin sarki yace suratul baqara da ali imran haka za su zo, kai ka ce giragizai ne guda biyu suna wato masu ceto ga mai karatun su. To surori ma kenan sun yi ceto ga bawa ballantana alqur'ani gabaki ɗayan sa. Yayin da kaje ana magana ceto, ka san mahal bigire ne wanda ake buƙatar ceto. Menene ceto? Shine alfarma. Mun san ceto a duniya, mun san alfarma a duniya. Duk wanda aka ji an ce yana da fuska a wajen mai mulki, wanda aka ji an ce yana da fuska a wajen shugaban ƙasa, zaka ga ya samu sababbin abokai. Da waɗanda ba abokansa ba, domin me? Domin suna neman alfarma. To ranar alkiyama ita ce ranar da ake neman alfarma. Don babu tashin hankali irin tashin hankalin ranar alkiyama. Don haka ake neman alfarma. To alfarmar da ake nema sai wanda Allah madaukakin sarki ya yarda ya zamanto mai alfarma. Yana daga cikin masu alfarma a wannan rana alqur'ani, kamar yanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa da manzanni da salihan bayi da shuhada da malamai da iyaye da ƴaƴa waɗanda basu balaga ba, dukkanin su masu ceto ne ranar alkiyama, masu alfarma ne a wajen Allah. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda alqur'ani zai cece su, kuma za su samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma za su samu ceton wannan ibada ta azumi da muke yi, da muke roƙon Allah ya mana muwafaka da yin ta ta fuskar da Allah yake so. To kamar yanda kowace shekara tsarin ne yake na karatu, insha Allah zamu mun ka fara karatun mu karfe 4 da kwata, mu karanta tambayoyi zuwa karfe 4 da rabi, sannan mu karanta tafsiri zuwa karfe 5 da rabi awa 1 insha Allah, mu tashi karfe 5 da rabi a bi idhnillah. A yau saboda mun yi jinkiri da wannan muqaddima da muka yi, zamu amsa tambaya guda ɗaya kawai, sauran tambayoyi sai Allah ya kai mu gobe insha Allah zamu ci gaba da su, sannan mu karanta abin da ya sawwaka na surar da zamu karanta yau, ita ce suratul ra'd, wato wadda akan mun tsaya a suratul yusuf a shekarar da ta wuce. Tambayar da aka yi wadda zamu karanta ta shine wannan, yace yana neman ƙarin bayani akan saukar da ayoyin alqur'ani, shin aya ake saukarwa ko sura ake saukarwa? Dan zaka ga surorin wasu gajeru ne, wasu dogaye, sannan ta yaya aka san kowace aya ga surarta, kuma ana saukar da aya a cikin sura daban-daban a lokaci daya? To waɗannan tambayoyi suna da ma'ana, suna da muhimmanci kwarai, kuma wannan shine nuna irin inda ake samun jawabin waɗannan tambayoyi. Fannin ilimi ne guda wanda malaman musulunci suka rubutu a kansa, shine ake ce masa fannin ulumul qur'an. Fannin ulumul qur'an wato ilmai, wato fannonin ilimi dake cikin alqur'ani, wanda akwai littafai kamar su al-itqan fi ulumil qur'an da kuma littafin Shehu Abdullahi, wanda wannan bawan Allah Sheikh Dr. Abdul Ali wani malamin Pakistan da ya koyar a Jami'ar Bayero shekara wajen kusan 30 da suka wuce ya koyar yayin tahqiqin sa Batibian ba na Batibian fi adabi hamalatul Qur'ani, littafin Shehu Abdullahi Gwandu akan ulumul Qur'an. A littafi ne dan gajere amma mai tarin ma'ana. To wannan a wannan fannin ake karanta irin waɗannan wato abinda zai bayyana mana waɗannan amsar waɗannan tambayoyi waɗanda suke masu muhimmanci ne. Na farko shi Al-Qur'ani saukarsa salo salo ne. Akan saurkar da sura jumlatan gabaki ɗayanta. Kamar yanda lokacin da muke karanta suratul an'am mun yi tambihi akan cewa sura gabaki ɗayanta aka saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An saukar da ita gare shi yana tafiya akan taguwarsa ta kasa tafiya saboda nauyin da ke da canzawar yanayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda nauyin saukar wahayi akan sa har ta gagara daukan sa. To akan saukar da aya guda daya kamar yanda aka saukar da sura ayatul kursi. Akan saukar da ayoyi kamar amanar rasul aya biyu ce an ba ma manzon Allah an saukar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi aka bayar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan ba da wasu Jibrilu ba. Allah ya bashi waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul Baqara shi sa suke da albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta su a cikin dare sun ishe shi. Ake so mutum duk dare ya rinka karanta su. Akan saukar da waɗansu surorin gaskiya ne gajejeru ne saboda akan saukar da aya ɗaya ma a cikin su daga baya a saukar da sauran kamar yanda Allah ta'ala ya yi a suratul Kawthar ya saukar da inna a'tainakal kawthar kawai aka saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sana aka yi kalubale kuna takama ku bala ku larabawa ne masu fasaha kuma kun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro ku karasa sura ku karasa suka rasa abinda za su ce sai da Allah ya saukar da fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar urunqus suka yi shiru suka san cewa Al-Qur'ani ya gajiyar da su. Saboda haka saukar da Al-Qur'ani salo salo ne amma yanda ake sanin aya a wace sura take wannan da tauqifi ne ma'anar tauqifi wato da shiryarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da masu rubutun wahayi daga cikin su akwai Zaid ibn Thabit daga cikin su akwai Muawiyah ibn Abi Sufyan daga cikin su akwai Salim Maula Abi Hudhaifa. Ya kasance idan an saukar masa da aya ta Al-Qur'ani sai ya kira ɗaya daga cikin su yace ku sanya ta ku sanya wannan ayar a surar da ake ambaton kaza da kaza sai su sanya ta anan kuma in ba ku manta ba Al-Qur'anin nan ana saukar da shi ake haddace shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu alarammomi mahaddata Al-Qur'ani irin su Ubay ibn Ka'ab irin su Abdullah ibn Mas'ud su Abu Musa al-Ash'ari su Mu'adh ibn Jabal su Salim Maula Abi Hudhaifa su Zaid ibn Thabit dukkan sunansu suna daga cikin mahaddatan Al-Qur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna jin sa yana karanta Al-Qur'ani. Akwai wannan sahabiyar Muhajira ƴar Makka tace ban haddace Wattur wa Kitabin Mastur ban haddace Qaf wal Qur'anil Majid ba sai a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanda yake yawan karanta ta akan minbari wajen hudu ba saboda ta yana karantawa Al-Qur'ani ana ji kuma idan din Ramadan yana bitar Al-Qur'ani tare da mala'ika Jibril kuma sahabbai yayin da ya bita suna jin tilawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har shekarar da ya rasu ya sauka guda biyu wanda ita ce wannan arba wanda yayi wanda ita ce ta tabbatar da yanda ƙarshen Al-Qur'ani a ƙarshen tartibin Al-Qur'ani ya kasance. Saboda haka ba ijtihadin sahabbai bane da suke sanya aya kaza a sura kaza shi yasa ba a sabani wajen a inda ayoyin Al-Qur'ani suke an yi sabani wajen waɗansu sahabbai suna da ra'ayi wajen tartibi kafin a yi ijma'i wajen tartibin surori kamar waɗansu sahabbai kafin a yi ijma'i akan mushafin da Sayyidina Usman ya sa aka rubuta akwai waɗanda suka yi tartibin Al-Qur'ani a yanda aka saukar da shi a jerin gwanon surorin yadda aka saukar da shi kamar yanda aka ruwaito mushafin Sayyidina Ali haka yake. To amma dukkanin su duk sun bar mushaf din su sun aje yayin da sayyidina Uthman ya hada al'umma akan wannan mushafi wanda yake ake ce masa al-mushaful Uthmani wanda shine abinda al'umma musulmi suka hadu akai suka yi ijma'i akai kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata ijma'i akan bata dan haka babu sabani akan cewar tartibin surori da tartibin ayoyi yanda yake a cikin alqur'ani dinnan tauqifi ne haka yake daga wajen Allah a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in sahabban manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi Allah ya ba mu albarkar alqur'ani bismillahir rahman
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim tilka ayatul kitab wan nadhi إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر قل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
نعم wannan sura suratul ra'd haka aka ambace ta a cikin mushaf haka aka bata wannan suna haka sunanta yake a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an ce mata da wannan an ambace ta da wannan suna saboda ambatan tasbihur ra'd ar-ra'd shine wato tsawa wanda waɗansu Hausawa sukan ce ma aradu ko su ce mata kwarankwatsa daga cikin dai suna aradu din daga larabci ne daga ar-ra'du ne ina ake ce ma aradu amma dai abinda ake nufi kenan tsawa da ake yi daga yayin da aka samu hadiri daga tafiyar hadiri wanda an yi walqiya sai kuma kaga tsawa ta biyo baya to wannan tsawa wato Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa tana tasbihi tana yin tasbihi da godiyar Allah wato halitta ce daga cikin halittar Allah kuma tana da ibada tata saboda haka har aka sanya masuna sura alqur'ani suna da ita wanda ya nuna muhimmancin ta a wajen Allah jalla wa ala wanda ya nuna muhimmancin wannan halitta a wajen Allah jalla wa ala zai zo a cikin farkon surar wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iq ayar ta bude surar ta bude wannan sura makkiya ce waɗansu sun ce madaniya ce amma zubin surar da uslubin ta da yadda take wato janyo hankali wajen tabbatar da dalilai da wato kwankwasar zukata na waɗanda suka bijire ma alqur'ani da ruguza hujjojin da ruguza shubuhohinsu da kuma ban hakuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da aqidun musulunci to ya dauta dauki kana ganin uslubin ta zaka ce wannan uslubin sura ce makkiya ne tace al'adar surorin makka Allah ta'ala yace alif lam mim ra waɗannan suna daga cikin al-huruful muqatta'a harufa waɗanda suke ba wanda Allah ne kadai ya san ma'anar su bai bayyana ma'anar su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara su ba amma malamai sun yi ijma'i akan malaman alqur'ani tafsiri sun ce waɗannan harufa suna zuwa ne domin nuna ijazin alqur'ani domin nuna cewa alqur'ani gagarbada ne domin harufa ne da suke nuna harufan kalmomin larabci wanda da kalmomin larabcin nan da harufa din nan ne aka hada aka samu kalmomi in aka hada kalmomi sai a samu jumloli in aka hada jumloli sai a samu ayoyi in aka hada ayoyi sai a samu surori to idan dai waɗannan harufa kun san su ga sunan alif ba ta sa har zuwa karshe idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna da awar cewar hada su yayi har ya wallafa alqur'ani to ai kuma larabawa ne ga harufan nan naku ne ku hada su kuma ku kawo alqur'ani to in ku kuka kasa to ku san cewa alqur'ani ga garbada ne saukarwa ne daga Allah dan haka kusan koyaushe aka kawo waɗannan harufa zaka ga an biyo da ambaton da wato da ambaton cewar tabbas alqur'ani sauka ne daga Allah madaukakin sarki wahayi ne daga Allah jalla wa ala wannan tazo a jerin gwanan suna surori da suke da alif lam ra suratu yunus sannan suratu hud sannan suratu yusuf duk alif lam ra sannan surori biyu da suka zo bayan ta suratu ibrahim ita ma aka bude da alif lam ra da suratu al-hijr ita ma aka bude da alif lam ra to amma ita wannan bayan alif lam ra din sai aka kara mata mim tsakanin lam da ra akai alif lam mim ra kamar yadda suratul a'raf ta kunshi alif lam mim amma sai aka kara mata harafi daya aka ce alif lam mim sad suma alif lam mim din guda biyar ne na baqara da na ali imran akwai alif lam mim baqara alif lam mim ali imran akwai alif lam mim ankabut alif lam mim ar-rum da alif lam mim as-sajda sai aka kara mata sad ta zaman ta suratul a'raf saboda haka biyar aka kara wato biyar ta shidan ta zamanto an kara mata harafi haka na alif lam ra suma biyar ta shidan aka kara mata harafi na mim duk wannan sirri ne na Allah da Allah ne kadai ya san abin da yake nufi da waɗannan ba za ka taba kaiwa ba domin yana daga cikin hikimar Allah akan sanya sirri a cikin alqur'ani kasancewar iya ilimin ka iyakantacce ne domin duk ilimin ka ba za ka taba kaiwa ya zuwa ga sanin meye muradin Allah da wannan ba da yanke ka ce ga abin da yake nufi ko ga sirrin waɗannan baka isa ba saboda haka shi kansa wannan aya ce da cewa alqur'ani na Allah ne domin kamar yanda ilimin Allah baka tike shi haka ilimin da ke cikin alqur'ani ba za ka tike shi ba dole wani abin yafi karfin ka sai dai ka tsaya nan ka ce Allah ne mafi sani Usanna Allah ta'ala ya ce tilka ayatul kitab waɗancan ayoyi wato waɗannan ayoyi da ake karantawa wato shine abinda aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani kafin nan da kuma waɗanda ma ake karanta masa tare da wannan surar ayatul kitab ayoyin littafi ne littafi anan ana nufin alqur'ani ɗaya daga cikin sunayensa ne wallazi unzila ilayka min rabbik kuma abinda aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka ya rasulullah alhaqu shine gaskiya wanda babu wata gaskiya sai ba shi ba wato shine kadai gaskiya walakin aktharun nasi la yu'minun amma mafiya yawan mutane ba sa imani a cikin wannan aya akwai abubuwa kamar haka na farko sanya ma alqur'ani suna alkitab wannan yana daga cikin sunan alqur'ani alkitab wanda a cikin wannan akwai wato nukta akwai fa'ida mai girma cewa yanzu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a da ake ce mata al'umma al'ummiya al'ummiyin huwa alladhi ba'atha fil ummiyina marasa littafi marasa rubutu da karatu yanzu sun zamanto ahlul kitab sun zamanto ma'abuta littafi saboda haka yahudu da nasara da suke ganin suke tutiya babu kamar su a cikin al'umomi to yanzu Allah ya nuna cewar falalar Allah ba iyakantacciya bace akan su Allah yana yayi falala ga wata al'umma tazo ita ce al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka ya ba su littafi kuma a cikin wannan akwai nuna cewar kamar yanda al'umomi suke tinkaho da littafi suke cewa su al'umma ne da suke da littafi da suke karanta shi suke ibada da shi suke tsarkake shi har suke masa gida na musamman wanda suke ganin in ba su ba babu mai wannan littafin to wannan al'umma ma ta samu nata ta samu nata to akwai wani ya sunan sa Madigan wani ne Daniel Madigan ne wani fadani na chochin Catholic yayi littafi akan Al-Qur'ani the Quran self image me yasa Al-Qur'ani ya kira kansa kitab akan haka yayi wannan littafin me yasa Al-Qur'ani ya kira kansa al-kitab kuma ya fitar da gashi ba musulmi bane fadani amma yayi kokari yayi insafi ya ba abin ta ilimi yayi raddi ga wadanda suke wato suka ga Al-Qur'ani daga cikin marubutan turawa kafirai yayi raddi gare su raddi na ilimi kuma yana daga cikin tsafai wadansu abubuwan yayi kuskure saboda takaitaccen sanin sa da idan duk wanda yake karatu musamman wanda yake mai karatun wato littafan sunna zai iya ganowa yakacin zai iya gano kurakuran da ya fada akai amma jumlatan dai ya buda wato fuskoki na hikimomi na me yasa aka me yasa Al-Qur'ani ya kira kansa al-kitab shi yasa ma ya kira littafin Qur'an self image wato sura Al-Qur'ani ta kansa wato kama Al-Qur'ani yana magana akan kansa domin ya nuna wannan cewar babu abinda zai bayyana menene Al-Qur'ani sai abinda shi Al-Qur'ani ya sifanta kansa da shi to dai daga cikin wannan shine ya suna nuna Al-Qur'ani ya kira kansa al-kitab yana daga cikin fa'idar kiran Al-Qur'ani da yayi makansa cewa al-kitab nuna ma wannan al'umma muhimmancin rubutu me yasa an kira Al-Qur'ani sunan sa da bishara da shi shine Al-Qur'an menene Al-Qur'an littafin da ake karanta shi daga qira'a ne littafin da ake yawan karanta shi ake yawan tilawarsa to kamar yadda ake yawan tilawarsa sifa ce na Al-Qur'ani kuma yana daga cikin sifarsa wanda wato al-kitab wanda aka rubuta shi wanda ya nuna muhimmancin rubutu dan haka al'umman nan ta zama to al'umma ce mai rubutu al'umman nan fa sai da ta kai ita ce ta nuna ma kasashen turai library ba san library ba tunda aka yi library na girikawa da suka yi library daga baya abin ya koma kasar Syria musulunci ya zo har ya gani ya ga kuma yanda farisawa suka yi library musulmi suka dauka to su suka haɓaka library a daular Andalus lokacin da musulunci ya je Andalus babu wani mai kuɗi face yayi wakafi ga yayi library kuma yayi wakafi ga wannan library ya kai ga muhimmancin da yawan rubutu a wajen musulmi yayin da Mogol suka zo suka farma daular musulunci Baghdad ta fadi a lokacin nan Baghdad ita ce headquarter daular musulunci a can khalifa yake al-Khalifatul Abbasi da suka shiga suka kashe shi suka yi barna a cikin Baghdad suka rinka shiga library da gidajen malamai suna kwaso littafai suna jefa su cikin teku cikin kogin Furat Euphrates River da Tigris amma na Euphrates ya fita wajen Baghdad wanda ake cema Al-Furat kogin nan sai da ya zamanto bakikirin daga kalar tawada wanda ta narke daga takaddun da suka narke na littafai da aka rubuta na addinin musulunci amma duk da haka gashi ilimin addini bai tafi ba littafan nan Allah ya kiyaye su karnin da zai zo bayan su karni na 8 sai Allah ya yi malamai da a cikin tarihin musulunci kadan aka sami irinsu shi yasa har Ibn Hajar ya rubuta littafi a kansu Ad-Durar Thamina fi a'yanil mi'ati thamaniya wato lu'u mai tsada akan fitattun malaman shekara ta 800 a wannan shekara aka yi Ibn Daqiq al-Id a wannan shekara aka yi Ibn Taymiyyah al-Harrani a wannan shekaru aka yi Ibn Kathir a wannan shekaru aka yi Ibn Qayyim al-Jawziyya a wannan shekaru aka yi Az-Zahabi a wannan shekaru aka yi Al-Hafiz Abi al-Hajjaj al-Mizzi a wannan shekaru aka yi Tajuddin al-Subki a wannan shekaru aka yi Ad-Dunyati in ka so majera su littafi guda aka yi juzu'i uku littafin yana nan dan ya nuna ma al'umma musulmi ku yi hakuri addinin ku hasken ku ba zai kare ba dan sun tafi muku da littafan ku ga wadansu wanda za su rubuta littafan da suka kunshi duk littafan da suka gabata kuma har yanzu littafan musulunci akwai wadanda suke har yanzu ba a fitar da su ba har yanzu suna nan a rubutun hannu wadansu addu'al na musulunci wadansu addu'al na kafirai a Ireland a Almania babu irin tafai da babu akwai wata kissa tarifa wani malami wani bawan Allah da na hadu da shi ba da dadewa ba a wata tafiya da nayi wani malamin Bahrain ne yake gaya mu akwai wani babban malami mutumin Mali asalin sa Balarabe ne al-Ansari malamin malaman mu ne amma mu mun riske shi sai dai bai karantar da mu ba wanda ake cewa Sheikh Hamad al-Ansari Sheikh Hamad al-Ansari malamin hadisi ne Allah ya sanya masa kwadayin tarin tafai na musulunci al-makhtutat din yinda yaji akwai wani littafi wanda sai dai aji shi aji ambaton sa a cikin takaddu a cikin littafai sai yaje ya nemo shi wata ran a yarima na biyu a daular Saudiya Sultan Ibn Abdul Aziz Allah ya ji kansa wanda ya rasu wanda ya yarima mai jiran gado ga Sarki Abdullah ya duk shekara a cikin watan Ramadan a goman karshe na Ramadan yana zuwa Madina kuma in ya zo Madina talakawa sai sun san ya zo dan kofar sa a bude take kyauta yake mutum ne mai kyautar gaske sai ya ji yace yana son zama da malamai sai ce akwai malamin da bai taba zuwa majalisin nan nawa ba sai suka ce ai akwai wani malami Sheikh Hamad al-Ansari suka bashi labarin sa yace idan zai yarda da Allah a kawo shi yana so ya ganshi sai aka tura masa mota aka ce Amir Sultan yana neman ka yace shi ko me zai me Amir Sultan zai masa me yayi yace a ya nemi ka bashi izini indai baka damu baka zo yana so ku gaisa dan bai taba ganin ka ba kuma shi yana son haduwa da malamai sai ce to mu je suka je shikenan bayan sun tattauna batun ilimi yaji abubuwa na fa'idodi da abubuwa na ilimi da labaran duniya da hikimar duniya da ilimi kuma na addini da zai tafi sai yace to da Allah ya Sheikh me bukatar ka wace bukata kake da ita yace bukata ta daya ce kuma bana tsammanin zaka iya mata yace a ka ga mu in zan iya sai ne in bazan iya ba kuma sai in ce maka bazan iya ba yace akwai wani littafi da naji an ce a duniya a Alman a wata library a Germany kawai yake ga sunan sa bukata ta a duniya aka samu mun wannan littafin na ganshi na karanta shi shine kadai bukata ta sai ce to ya Sheikh wannan ni ban san shi a nan littafi ba kuma wannan library ma ban taba jin sunan ta ba yace amma bari nayi ma ambassador mu da yake Germany bari nayi masa waya idan zai iya kawo wannan littafin sai ya kawo ko da photocopy ne in kuma ba zai iya ba ya gaya mu ni sai ne mu shugaban kasan Almania cewa ga bukata ta amma zan yi bakin kokari na in biya maka wannan bukatar taka sai da ku aka samu masa littafin kaga dama ce a lokacin nan yace so yake a gina masa gida ko ƴaƴansa ga sunan ga baki ɗaya ƴan ƙananan yara ne kowa yana so shi ma ya zama to ya sami gida ko a ba su aiki amma yace shi ga abin da yake so akan haka ya rayu akan san littafai na addinin musulunci kuma akan haka ya mutu har ƙarshen rayuwarsa Allah ya ji kansa Allah ya hasa kabarin sa to wannan fa'idar kiran alqur'ani alkitab kenan dan mu zamanto al'umar alkitab amma yanzu mun zamanto al'umar da ba ruwan mu da littafi ba ruwan mu da rubutu ba ruwan mu da karatu yanzu da kana zaka da in kai yawo a garin nan zaka rinka ganin kantinan littafai yanzu babu su da littafi daga an buga shi za ka ga an kawo kofi cikin Najeriya yanzu ba wanda ya damu da kawo kofi yanzu a library ta Congress ta America duk littafin duniya da aka buga shi hatta watsatsin littafan nan na labarurrukan Hausa da ake yi sai an kai kofi wannan library babu wani littafi a kowane fanni a kowane yare in dai an buga shi sai an kai musu kofi saboda sun yi imani da ilimi waye cancanta wannan in ba wannan al'umar da aka bamu alkitab ba amma mun watsar laifinwa laifinmu saboda mun tsaya akan littafi ba nukta ta biyu Allah madaukakin sarki yace wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq abinda muka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka shine gaskiya ba wannan sa ba an kira abin maimakon a ce ayoyin nan sune gaskiya a'a sai Allah ya tabbatar da wannan da cewar ayoyin shine ya saukar da su shi yasa sai ya ambace su da wannan sifa cewa abinda Allah ya saukar zuwa gare ka ya rasulullah din ya tabbatar da cewa ayoyin alqur'ani din shine ya saukar da su to kaga a cikin wannan akwai tabbatar da tanzil wato saukarwa daga Allah ba gani ne yake yi ba kun san dai daga cikin abubuwan da marasa wanda ba sa bin addini suke fada shine cewar wai a masu farfadiya sukan samu gane sukan yi gane gane yayin da suke farfadiya kamar yanda dan bori in ya hau bori yakan yi gane gane ya fada abubuwa ko to mai farfadiya ma yana yin haka wai sai su ce annabawa irin wannan ne wato in suka samu wani irin in suka halin su ya rikice kamar na mai tabin hankali to sai su yi gane gane to wannan gane ganen ne sai su gaya mutane shine yake doka wahayi qatalahumullahu anna yufakun to shine Allah yake tabbatar da cewa inzal na farko dai mai farfadiya an san halin sa ko dan bori an san kamar sa shi yasa yayin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake fada maganar masu bori ne maganar bokaye ne sai ce ai kun san bokaye kun san yanda suke yayin da aljanu yayin da suka hau dan dan me yake cewa dan galadima yayin da suka hau dan galadima an san kowane dan bori an san irin hawan da yake yi idan ya hau za a ga yanda kamar sa za ta jirkita yace musu walid ibn mugira ke kun ga irin wannan tare da muhammad kun ga irin wannan tare da shi kamar sa ba ta jirkitawa gayar abin da yake samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine komai tsananin sanyi idan aka yi masa wahayi sai ya kama gumi kuma fuskar sa tai ja amma ba ya koma hali irin na mahaukaci ko wanda aka dauki hankalin sa ba ko na mai farfadiya kaga kun fa tana fitowa daga bakin sa ba haka yake ba abu ne na jalala na cewar inna anzalna inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu saukar da magana mai nauyi a gare ka haka za ka gani tare da shi shi yasa zaid bin thabit yace an saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cinyar sa tana kan cinyata sai na ji kamar za a rotsa cinyata an dora wani dutse mai nauyi ne cinyata za ta rotse to irin halin ki kenan wannan halin wanda yake samun epileptic wato abinda suke kira epileptic fits masu psychiatrist sun san wannan ba halin haka bane to shi yasa Allah ya ce wallazi unzila ilayka abinda Allah ya sauka maka huwal haqq shine gaskiya ma'ana shine kadai gaskiya ba wani sa ba saboda haka a cikin wannan tabbatar da haimanan alqur'ani ne akan cewa tafan ahlul kitabi ba sune ainihin gaskiyar ba ainihin gaskiyar sune wannan domin sun kunshi tahrifi an canza su kuma a cikin wannan akwai raddi ga waɗanda suke cewa suna da wani littafi ba alqur'ani ba su ma suna kama da alqur'ani akwai wani bawan Allah akwai wani tantirin kafiri da ake ce masa an-nadhr ibn al-harith wanda ya mutu a cikin kafirci sayyidina ali ya kashe shi bayan yakin badr yana da littafi da yake zuwa da shi na labarorin daular farisa labarin rustum da isfandiyar sai ya ce ai asati labarukan mutanen farko ne da shi ma yake zuwa ake yin shifta a gare shi dare da rana yake rubuta su yake zuwa yake karanta muku to ni ma ku zo ku jinawa saboda haka in annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani sai ya kafa majalisin sa yace shi ma ga labarukan rustum da labarukan isfandiyar da labarukan daular farisa din ya janye mutane zuwa gare su shi yasa ya mutu akan kafirci to a cikin wannan akwai raddi ga masu irin wannan za'am din wannan da abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya kuma wannan shine maqsudin surar nan shine tabbatar da cewa alqur'ani saukarwa ne daga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shi hakika shine gaskiya ba wannan sa ba. Sannan Allah ta'ala yace walakinna aktharun nasi la yu'minun, a cikin wannan akwai bayanin cewar gaskiya ba da yawan mabiya take tabbata ba, da karfin hujja ne. Karfin hujjar gaskiya shine yake sa a bita, ba yawan mutane bane, domin gashi Allah ya ce Al-Qur'ani shine gaskiya, amma mafiya yawan mutane ba za su yi, ba sa imani. Saboda in kace mizaninka shine yawan mabiya, shine zai saka gane abu daidai ne ko ba daidai bane, to zaka bata, domin mafiya yawan mutane ba sa imani, ba sa yarda da gaskiya. Amma ita gaskiya yawan karancin mabiyanta baya cutarta, baya sanya ta zamanto ba gaskiya ba, kamar yanda yawan masu yaki da ita baya raunana ta. Saboda haka ku musulmi ku zamanto kullun kuna neman hujja ne, mizaninku menene daidai, ba ina ne yafi yawan mabiya ba. In kace mizaninka shine yawan mabiya, shine wanda yafi wato tara jama'a shine mizaninka, to za a kai ka a baro, za ka bace, za ka bi shaitan. Ka zamanto mizaninka shine hujja, mizaninka shine hujja. To abinda wannan sura za ta karantar da mu kenan. To lokaci ya kure mana, za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah, sai mu ci gaba daga aya ta biyu. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.